sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Talata, wanda ta yi daidai da 5 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10:11 na safe. Yusuf Aliyu Harandi ke jagorantar shirin, tare da Mahmud Lalo da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayin da kasashen biyu ke kai ruwa rana. Wani bincike ya kara jaddada ingancin allurar COVID-19 ta Pfizer, sai dai ya nuna cewa tasirinta na raguwa bayan wata 6 da yin allura ta biyu. Koriya ta Arewa na daukan wasu matakai da ake keta zaton yunkuri ne na cire kanta a matsayin saniyar ware.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji irin halin da Hajiya Gwaggo mai ɗakin gwamnan jihar Kano take ciki, a game da rahotanni da ke cewar tana hannun hukumar EFCC.
Wannan hukuma bata kama ta ba, bata tsare ta ba. Kuma ko yau da safen nan na yi magana da mai girma gwamna.
Masana kuwa na ganin cewar da sake akan matakai da wasu gwamnoni ke dauka a game da yaki da 'yan ta'adda na katse layukan sadarwa.
'Yan ta'adda sun ta'azzare mu, sun hana mu muje daji, kuma gwamnati ta hana mu ci kasuwa. Muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adibi halin da muke ciki.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun rahotanni. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a yau Talata, inda suka tattauna kan fannoni da kasashen biyu za su ƙara ƙarfafa dangantakarsu. Blinken na ziyara a Paris ne don tattauna yadda Amurka da Faransa za su ƙara yaƙin zumuncinsu bayan wata takaddama da ta kunno kai kan wata alaƙa ta tsaro da Amurka, Burtaniya da Australia suka ƙulla. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ganawar Blinken da Macron ba ta cikin jadawalin ayyukan da sakataren harkokin wajen Amurka ya tsara zai yi a ziyarar tasa, kuma sun kwashe minti 40 ne suna tattaunawa da Macron din. Da safe yau Talatan nan, Blinken ya fara ganawa da takwaran aikinsa na Faransa Jean-Yves Le Drian. Kazalika ziyarar tasa ta hada da tattaunawa da mai bada shawara kan harkar tsaron Faransa Emmanuel Bon, tare da yin jawabi a wani taron haɗin kai da bunƙasa tattalin arziki. A ranar 15 ga watan Satumba, gwamnatin Joe Biden ta sanar da wata matsaya da ta shafi tsaro, wacce suka cimma da Burtaniya da Australia. Karkashin matsayar Australia za ta samu damar kera jiragen yakin ruwa masu nutso da ake kira submarine guda 8, ta hanyar amfani da fasaha Amurka, waɗanda ake sarrafa su da fasaha nukiliya. Wannan yarjejeniya na zuwa ne bayan da Australia ta janye daga wani cinikin da take yi da Faransa wajen samun irin waɗannan jirage masu amfani da mai da wutar lantarki, lamarin da ya fusata Faransa har ta janye jakadunta da ke Amurka da Australia. Wani sabon bincike da gudanar ya nuna cewa allurar COVID-19 ta Pfizer na da ingancin da ya kai kashi 90, ta yadda amfaninta a jikin mutum zai kai tsawon wata 6 idan mutum ya allura ta biyu. Binciken na nufin allurar za ta iya hana kaiwa ga kwanciya asibiti ko da mutum ya kamu da ƙwayar cutar ta coronavirus. Masu bincike a Pfizer da asibitin Kaiser Permanente na Amurka sun duba bayanan mutum miliyan 3.4 da suka kasance mambobin Kaiser a kudancin California a tsakanin watan Disambar 2020 da Agustan wannan shekara wajen fitar da sakamakon wannan bincike. Binciken wanda aka wallafa shi a ranar Litinin a jaridar lafiya ta Lancet.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. kamu mu kai ga kashi na biyu, bari mu gabatar muku da rahotanmu na farko. Tun bayan wasu rahotanni da ke yawo a kafafe daban-daban waɗanda ke bayyanar da cewar hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya ta EFCC ta tsare Hajiya Gwaggo, uwar gidan gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje, don amsa tambayoyi akan wasu zarge-zarge na zarmiya wanda ake cewar babban ɗanta ya gabatar da sunanta. Sai dai gwamnatin ta jihar Kano ta ƙaryata wannan labarin. Abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kano ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a daren jiya ne dai wasu jaridun Najeriya suka wallafa cewa mai ɗakin gwamnan na Kano Hajiya Hafsat Umar Ganduje ta ba kunci sharkwatar hukumar ta EFCC a can Abuja jiya Litinin domin amsa wasu tambayoyi game da zargin amfani da gwamnati wajen azurta kai ta hanyar hada-hadar fulotan gwamnati. Kamar yadda jaridun suka ruwaito, Hajiya Hafsat Ganduje ta shafe rana da daren jiya Litinin a sharkwatar hukumar ta EFCC, kuma zuwa wayewar garin yau Talata za ta ci gaba da amsa tambayoyi daga jami'an hukumar. Sai dai gwamnatin jihar Kano ta musanta wannan batu, amma ta tabbatar da cewa Hafsat Umar Ganduje na tare da mai gidanta a can Abuja. Kwamar Muhammad Garba shine kwamishinan labaru na Kano.
A sani na wannan hukuma ba ta kama ta ba, ba ta tsare ta ba, kuma ko yau da satin nan na yi magana da mai girma gwamna, kuma na tabbata cewa mai girma matar gwamna tana gida. Abinda na sani shi zan faɗa, kuma na tabbatar da cewa su hukumar EFCC an yi abubuwan da suke yi ba sa yin takure. Yawanci in sun gayyaci mutane ko sun tsare su ko sun kama su, yawanci ai sukan bayyana. Saboda ta ga hukumar EFCC ne ya kamata a ce su ne za su tabbatar da wannan magana ko ba su ba.
Sai dai kwamishinan labarun na Kano ya tabbatar da cewa Hajiya Hafsat Ganduje tana Abuja, ko da yake wasu rahotanni na cewa da sanyin safiyar yau Talata ta bayyana a Kano.
Ba ai dama ba ta gari da shi da gwamna sun yi tafiya, saboda haka ina da masaniya cewa sun je Abuja, sun gwamna yana da wasu ayyuka da zai a Abuja, kuma tana da wasu abubuwa da za su gudana a Abuja, kuma alhamdulillah sun dawo.
Da na tuntuɓi kakakin shiyar Kano na hukumar EFCC Malam Idris, ya ce ba shi da masaniya dangane da wannan batu, la'akari da cewa dama tun da fari an gabatar da wannan korafi ne a shalkwatar hukumar su da ke can Abuja. Shi kuwa kakakin EFCC na ƙasa baki ɗaya Mr. Wilson Ojeren, da na tuntuɓe shi ta wayar tarho wayarsa a kashe, kuma bai amsa min saƙon karta kwana da na tura ta wayar ba. Kimanin makonni biyu da suka gabata ne hukumar ta EFCC ta ayyana neman mai ɗakin gwamnan na Kano, biyo bayan takardar ƙorafi da ɗanta Abdulaziz Ganduje ya miƙa wa hukumar. A cikin takardar, Abdulaziz Ganduje ya yi ƙirarin cewa ya yi silar mu'amalar kuɗi ta dubban dala tsakanin mai ɗakin gwamnan da wani ɗan kasuwa da ke muradin mallakar wasu fulotai a birnin Kano da kewaye. Abdulaziz ya ce bayan kimanin watanni uku da ba da kuɗaɗen, batun samar da fulotan ya citura, al'amarin da ya sanya ɗan kasuwar ya nemi kuɗi su dawo gida. Rashin cimma nasara a kan haka ne ya sanya shi Abdulaziz ya miƙa maganar ga ofishin hukumar EFCC a can birnin tarayya Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugabannin duniya, 'yan siyasa da fitattun mawaka na daga cikin dubban mutanen da aka bayyana cewa suna ɓoye maƙudan kuɗaɗe ta wasu hanyoyi daban-daban, musamman a kamfanoni a sassan duniya. Wasu takardu da ake kira Pandora Papers waɗanda aka wallafa a ranar Lahadi na daga cikin bayanan da aka kwarmata na wasu takardu da yawansu ya kai kusan miliyan 12 waɗanda aka samu daga kamfanonin lauyoyi, inda suka ƙarin haske kan yadda ake ɓoye kuɗaɗe a ƙasashen ƙetare cikin sirri. Wasu 'yan jarida sama da 600 ne suke aiki akan waɗannan takardu. Daga cikin bayanan da takardun na Pandora suka fallasa waɗanda suka fi jan hankali, akwai dukiyar da shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev da iyalansa suka ɓoye. Bayanan sun nuna cewa Aliyev da abokan hulɗarsa sun yi cinikin gidaje a Burtaniya da kudadansu suka haura dala miliyan 544 cikin shekaru 15. A wannan mako, Koreya ta Arewa ta dauki wasu matakai na karfafa dangantakarta da makwabciyarta ta kudu, inda suka bude wasu hanyoyin sadarwa don tattauna yadda kasashen biyu za su kara yakin hudarsu. Jami'an Koreya ta Arewa sun nuna alamar za su dauki wasu muhimman matakai a nan gaba, wadanda za su hada da wani taron koli da za a shirya tsakanin manyan shugabannin kasashen biyu a wani mataki na kawo karshen yakin da suke yi. Tun a shekarun 1950 kasashen biyu suke cikin yanayi na yaki a kaikaice, wanda suka kawo karshensa ta hanyar tsagaita wuta maimakon kulla ya jejjeniyar zaman lafiya. Koreya ta Kudu, wacce ta kwashe shekara biyu tana kokarin shawo kan makwabciyarta ta Arewa kan a yi zaman sulhu, ta nuna kwarin gwiwar yiwuwar wannan lamari tare da yin takatsantsan. Ma'aikatar da ke kula da haɗin kan kasashen biyu a birnin Seoul, wacce ke tuntubar Koreya ta Arewa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sai mu shiga taskar rahotanni. A Najeriya dai matakan da wasu gwamnonin jihohi suke dauka na kawo karshen ayyukan ta'addanci, musamman katse layukan sadarwa, na ci gaba da jefa jama'a cikin halin ihun kabanza, domin kuwa 'yan bindigar na ci gaba da addabar mutane ba tare da an ji kokensu ba, duk kuwa da daukan waɗannan matakai na katse layukan. Daga jihar Sokoto, abokin aikinmu Muhammad Nasir ya yi muna nazarin wannan matsalar a wannan rahoto da ya hada muna.
Yanzu haka al'ummomi a wasu jihohin arewacin Najeriya na cikin yanayin dokokin da gwamnatocinsu suka saka don kada guyuwar 'yan fashin daji ko da za a samu sauki ga matsalolin da suke haifarwa, ciki kuwa har da katse hanyoyin sadarwa. Wannan yanayin dai bai hana 'yan fashin dajin ba ci gaba da kai farmaki ga al'umma, duk da yake dukansu waɗannan dokokin suna shafuwar su. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, irin hakan ne ke faruwa kamar yadda barayi suka shiga yankin Gudu da ke arewacin jihar, inda suka sace wata mata aure, su kuwa 'yan banga suka bi sawunsu cikin daji, inda nan take jini ya malala. Bello Wakili Bacaka shi ne shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta Gudu.
To gaskiya an je da mutane da vigilance sun je da yawa, har sun isa inda suke, sai kuma sun yanke raguna suna gasawa suna ci haka. Da suka isa sai da suka bari sun zo tsakiya, sai suka bude musu haka, suka san mutanen mu binne da su ga harbaru ga. To bugun farko dai nan sun hara buge man mutum guda, sun ka halbe mutumin guda na da kafa, sai aka sauya kawo shi asibiti. To shi muka je muka yi treatment ne. To da abin da ya rangama ta yi yawa, sai mutane suka dawo. To muka je ni je ni kira su sojoji dama a station da sojoji nan balle, na je na ga sojoji da muka yi magana da su. Allah ya taimake mu. Rana na aka tura ri'an kusurin muka je dai aka yi ta sacin, aka yi ta sacin. Abu da muka samu dai waɗanda muka isko matattu gawa biyar sun ƙone babura guda shida. To yanzu ina dawa, yanzu magana da muka yi da ke na biya wani ƙauye, sai aka suka ce mini jiya sun cintu gawa biyu cikin daji, amma sun je sun rufe su. Kaga gawa bakwai kenan da na je vigilante. To can jiya su abinda suka tabbata sun kashe musu kusan mutum takwas. To amma sun kauce mutane su sun gudu da su.
A yankin Goron Yoma bayanai sun nuna cewa 'yan bindigar sun kai hari da suka danga harbin kan mai uwa da wabi, inda nan take suka halaka akalla mutane hudu. Da ne mijin ta bakin Odunan 'yan sandan Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Sanusi Abubakar, amma da ya ce babu wani bayani a hukumanci. Yan kasar dai na ci gaba da mamakin daukar matakan da gwamnatoci ke yi, amma ba a yin wata azama ta farautar barayin da mai matakan kadai ba za su kawo sauki da kansu ba, dole sai an motsa. A cewar Bashar Altani Goyawa, shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto,
amma an samu mutum matsi ba a sa wanda zai hada da shi ba, ya taso yana jinwa kuma suna da makami, dole shi zo cikin gaba a zo shi samu abinci, da kowane ya halaka a zo shi samu abinci. Wannan shi ne abin da ke faruwa gabacin Sokoto da wasu wurare na yankin Labara irin Shinkafi.
A jihar Kebbi ma yankin Bena da ke masarautar Zuru, matakan da aka dauka suna ci gaba da ta'azzarar da al'amuran rayuwa, a cewar wasu mazauna yankin.
Yan ta'adda suna nan yawo suke yi kilomita 2 da kahi ta gabas ga Bena, kama mutum suke yi su wuce da shi cikin daji abincin da za su ci su debo babu shiga yan ta'adda sun hana su zuwa shin waya gwamnatin jihar Kebbi take so ne da garin Bene da kasar Bene baki daya
yan ta'adda sun ta'azzare mu sun hana mu mu je daji kuma gwamnati ta hana mu mu ci kasuwa muna roƙon gwamnati da ta shigo cikin al'amarin ga adiba halin da muke ciki
dama dai masu sharhi akan lamarin yau da kullum musamman akan harkar tsaro sun bayar da shawarar cewa kamata ya waɗannan matakai da ake ɗauka su kasance na wani ɗan lokaci domin idan suka tsawaita sukan iya haifar da wasu matsaloli na daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Baya ga batun tsaro sai kuma na ci maka. A wani rahoto da ta fitar kungiyar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewar dubban mazauna yankin jihar ta Liberi na cikin yanayin yiwuwar fuskantar barazanar ƙarancin abinci sakamakon tabarbarewar al'amuran tsaro inda 'yan ta'adda suka hana gudanar da ayyukan noma. Wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma a birnin Yamai ya nazarci wannan rahoto ga kuma rahoton da ya hada muna.
Garuruwa akalla 445 ne aka gano cewa sun fada cikin yanayin ƙarancin abinci a jihar Liberi bayan da jama'a ta kaurace gonaki a bana yayin da kasuwanni da dama suka daina ci sanadiyar kisan da 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a gonakinsu ko kuma akan hanyar zuwa cin kasuwa. Rahoton na kungiyar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA ya ce mutane kusan 600,000 ne ke fuskantar wannan barazana ta ƙarancin abinci. Dr. Modibo Traore shine shugaban reshen wannan kungiya a Niger.
Nous sommes à la fin de la campagne agricole pour 2021. Cette population n'ayant pas pu cultiver, donc.
Yace an zo ƙarshen damanar shekarar 2021. Kasancewar waɗannan al'ummomi ba su yi noma ba. Ba makawa za a yi fama da yunwa a wasu sassan jihar Liberi kamar su Walam da Bani Bango da Filinge har ma da Torodi da Sai sakamakon matsalar tsaron da ta hana dubban mutane zuwa gonakinsu. Ya kamata a san cewa yanki ne da ke da 'yan gudun hijirar cikin gida fiye da 100,000 baya ga dubban 'yan Mali da 'yan Burkina Faso da ke hijira.
Plusieurs couches de vulnérabilité et de risque qui s'ajoutent.
Karkarar Anzuru na daga cikin wuraren da aka yi fama da irin wannan tashin hankali da ya hana jama'a aiki a dashi. Magashin garin Sarakwara Halidu Zibo ya yi mana ƙarin bayani.
Akwai garuruwan da mutane ba su samu dama su yi nomansu saboda lokacin damana ya fara mutum uku sun tafi cikin gonansu terrorist sun kashe su. To terrorist ba su samu dama su yi bannan suna so sai dai sun gani mutum yana cikin gonansu su lallaba cikin dare ko haka su zo su kashe su.
Gundumar Bani Bango mai mabukata 79,000 na kan gaba a yawan waɗanda wannan matsala ke shafa in ji rahoton na OCHA. Wani ɗarajin kare haƙƙin jama'a Muhammadu Halli ya yi kira a dubi halin da al'ummar yankin Liberi ke ciki.
Wannan duk adda abinci ne tsawon tsohon ajiya zuwa zai ya kashe kulle. Abin da muka jira da hukumomin da abin da kungiyoyi masu hannu da shuni. Dan tallafi na taimako wanda za a ba mutane kyauta kuma wanda zai kowa zan da za a saida musu da rahusa nan da a kashi da gaugawa ka a tai a ce wai kaka ce a bari sai bayan kaka lokacin wannan period da suka ce mata su diru.
Baya ga batun taɓarɓarewar tsaro kungiyar ta OCHA ta ce ɗaukewar ruwan sama a wani lokacin da amfanin gonaki ke ƙoƙarin ƙosawa a damanar da ta gabata da illolin annobar corona na daga cikin dalilan da suka jefa jama'ar yankin Liberi cikin wannan yanayi na yiwuwar fuskantar barazanar ƙarancin abinci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Noma
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Sugidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya, kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar.
Sannan na uku akwai abin da ake cewa Plant Variety Protection Bill, shi kuma doka ce aka kawo ta wadda yake zai taimaka wajen yin bincike a fito da tsire-tsire masu inganci, wanda kuma zai ba da dama a mutane ko bayan gwamnati su shigo su ga cewa za su iya taimakawa wajen yin bincike. Misali, ina so in fito da iri mai inganci wanda yake, misali in na dau irin shinkafa wanda misali idan an sami flood, an samu ambaliyar ruwa, ba zai zo ya share min wannan shinkafa ya tafi da ita ba. Wannan bincike da na yi, misali ne a matsayina na ɗan kasuwa ko kuma private company na musamman,
manomi dai ko in ba manomi
ba ne, a ina gaya miki yadda shi wannan doka za ta yi amfani ne. Shi manomi mai amfani da abin ne, ni kuma in naje na yi bincike misali na fito da wani abu mai inganci, to wannan bill ya yi protection, ya cewa duk wanda zai amfani da shi ina da wani abu na commission ko kuma kamasho da za a dan bani domin in ci gaba da bincike na, kuma wannan shine zai haɓaka aikin gona a ƙasa. Wannan shi ma shugaban ƙasa ya sa hannu a kansa, kuma muna gode wa mai girma shugaban ƙasa. Domin sannan akwai wani bill shi ma yanzu da yake gaba, an riga an yi fasin nasa, ina gaban yanzu shugaban ƙasa a sa hannu, shi ma ni na yi shi, wato Nigerian Institute of Agriculturists, wato ana so a sami wani jadawali ko kuma wata institute wadda zai zama duk wanda yake ya yi karatun noma fanni daban-daban, to zai zo ƙarƙashin wannan inuwa ta wannan Nigerian Institute of Agriculturists, ya zama cewa yana ƙarƙashin tattalin in gwamnati tana neman shawarwari na noma, tana neman abubuwa, to za ta nemi wannan kungiya kamar irin yadda muke ganin Nigerian Bar Association, Nigerian Institute of Arbitrators, waye da sauransu irin wannan dai. To wannan shine abin da muke kokarin mu ga cewa an samu wannan institute, domin ita harkar noma tana da fanni daban-daban. Idan muka bari zai zama cewa, misali yanzu akwai Nigerian Institute of Animal Science, akwai Nigerian Institute of Soil Science, to idan ka bari dole za a ce kowa sai ce sai an masa institute, kowa sai an masa gurbi na yadda zai kula da sha'anin yadda ake yin ayyukan da suka shafe su. Misali akwai abin da ake cewa agronomy a harkar noma, wato masu kula da yadda harkokin noma da yake tafiya tun daga shuka har zuwa ya tsira ya zama abinci, wato agronomy. To duk idan aka zo yanzu ƙarƙashin inuwa ɗaya, to zai sauƙaƙa mana abubuwan, ya zama cewa mun samu abu ɗaya da za a dinga yin tafiya da murya ɗaya wajen taimakawa harkar noma a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ba ma Najeriya ba, da West Africa da duka Africa baki ɗaya.
To wannan doka da aka samu suna Plant Variety, ko kuma dokar da ka kawo wanda yanzu har kuka riga kuka amince da ita na iri ɗin, menene tasirinsa, me amfanin shi ga manoma?
To amfaninsa shi ne za a yi abu, za a fito da ire-ire masu inganci wanda zai tafi hannun manoma. Sannan na biyu, shi kansa wannan doka za ta ba da dama ga wasu daga ko ƙasashenmu na Afirka ko daga ƙasashen Tura ko daga wani guri su zo su sa hannun jari wajen bincike da cewa a samu wani abu mai inganci wanda zai taimaka wa manomi a kan abin da yake shuka domin ya sami yawan abin. Misali, in kika ɗau yanzu waken soya, binciken waken soya da yake nan Najeriya, duk waken soyan da aka baka iri zai wahala ka wuce 10.5 a hekta ɗaya. Amma in kika tafi ƙasar Brazil da ƙasar America, zaki ga kina samun har ton 10 akan wannan abu nan. To duk wannan ya danganta ga irin wannan bincike da dama da aka ba wa suka shigo suka yi. To wannan shine hanyar da za a bi a inganta noma. Sannan kuma abin da ake cewa ka jawo abin nan kamar investment, ka jawo wani abu da zai taimaki harkar noma a ƙasar, kuma za a samu aikin yi, za a samu abubuwa da yawa. To wannan shine abin da wannan bill yake kokarin ya kawo wa ƙasa domin ingancinsa.
Masu sauraro, a nan za mu da tsaya a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Da haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Aliku Auta Kafinta Yalwa, inda suka ce, "Salam VOA, fatan alkhairi zuwa ga ma'aikatanku maza da mata, bisa irin damar da kuke bamu domin mu isar da saƙonninmu zuwa ga hukumomi waɗanda ba za mu samu damar iso inda su suke ba, amma ta wannan kafa za mu samu damar isar da abin da ke ci mana to a ƙwarya dangane da abubuwan da suke yi. Daga ƙarshe, muna godiya sosai. Allah ya ƙara muku ɗaukaka da basira. To mun gode." Daga nan kuma sai saƙo daga Shewa Adamu Rijau, inda ya ce, "Katsewar shafukan sada zumunta na Facebook, WhatsApp, Instagram da Messenger a jiya Litinin ya jefa biliyoyin jama'a cikin wani hali. To ina kuma a ce numfashi ne aka ɗauke ko da na minti 5 ne. Saboda haka, wallahi jama'a, mu ji tsoron Allah, domin abin da ya faru jiya wani babban darasin koyo ne a gare mu." To shi kuma Husaini Ali Mai Gishiri da Jaucewa yayi, "Salam VOA Hausa, a yau take ranar malamai ta duniya, don haka nake amfani da wannan dama domin kira ga gwamnati da ta yi duba da halin da malaman makaranta suke ciki na ƙarancin albashi da kuma ƙarancin kayan aiki, don haka ya zama wajibi ga gwamnati da ta tashi tsaye domin kyautata harkar ilimi, domin shi ne gishirin zaman duniya. A ƙarshe, ina roƙon Allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga kunnuwan waɗanda na yi domin su." To masu saurare, mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Kada kuma ku manta za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.